Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an muni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Baba Makeri. Da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da yammacin yau, Juma'a 23 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanan labarai.
An fara zaben da kasar Russia ta shirya akan neman mamaye wasu yankunan kasar Ukraine a wani zaben raba gardama da ake neman jin ra'ayin masu kada kuri'a ko yankunan su koma a cikin kasar Russia. Cibiyar sa ido akan guguwar Fiona mai tazarar kilomita 250 daga arewa maso yammacin kasar Burtaniya ta rage karfin guguwar zuwa mataki na uku a ma'aunin Sifar Simpson a sabon nasihata a cewar hukumar kula da guguwa ta Amurka. Gane da safiyar yau Juma'a kuma masu zanga-zanga a fadin kasar Iran sun ci gaba da yin artabu da jami'an tsaro bayan mutuwar wata budurwa a hannun 'yan sanda.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa yayin da aka kusa fara yakin neman zaben shekarar 2023 a Najeriya, wasu 'yan yanki arewacin kasar da suka hada da manyan malamai da 'yan siyasa sun kaddamar da wata kungiya da suka yi wataken Arewa New Agenda. Bayan haka, za ku ji cewa hukumar kula da wuraren da ke da tashoshin samar da hasken lantarki a Najeriya ta Hyperdeck ta fara rabon kayan tallafi ga waɗanda ambaliyar ruwa ta yi maɓarna a jihohi 6 na Najeriya. Sannan za ku ji cewa mataimakin shugaban ƙasar Ghana ya kaddamar da babban taron ƙarawa juna sani na musulman Ghana karo na biyu a ɗakin taron babban masallacin ƙasa da ke birnin Accra. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a da rana, yau ma muna tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Za kuma mu ji kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurare ke aika mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An fara zaben da kasar Russia ta shirya akan neman mamaye wasu yankunan kasar Ukraine a wani zaben raba gardama da ake neman jin ra'ayin masu kada kuri'a ko yankunan su koma a cikin Russia. An fara gudanar da zaben ne a yankunan Luhansk da Kherson da wani bangaren Zaporizhia da ke hannun Russia da kuma Donetsk. Galibi ana kallon wannan zaben ne a matsayin wata hanyar da Russia ke so ta yi amfani da ita a matsayin hujjar kwace yankunan, wani yunkurin da kasashen yamma suka yitar da shi. Babbar kungiyar tsaro da haɗin kan kasashen nahiyar Turai ta ce wannan zaben raba gardamar ya saba wa doka. Duk wani zabe ko zaben raba gardama akan kasar Ukraine, hukumomin kasar ne kadai ke da alhakin sanarwa ko gudanar da shi bisa dokokin kasar ko kuma tsare-tsaren kasa da kasa, a cewar sanarwar kungiyar tsaron ta Turai. A don haka, gudanar da wannan zaben ya saba wa doka. Zaben na yau Juma'a na zuwa ne bayan da shugaban Russia Vladimir Putin ya sanar da aniyarsa ta daukan karin sojoji 300,000 akan aikinsa da ya kira na musamman a Ukraine. Cibiyar sa ido akan guguwar Fiona mai tazarar kilomita 250 daga arewa maso yammacin Burtaniya ta rage karfin guguwar zuwa mataki na uku na ma'aunin Sifar Simpson a sabuwar nasiharta, a cewar cibiyar kula da guguwa ta Amurka. A cikin dare, wurare da dama sun ce sun samu gatsewar wutar lantarki wanda ya shafi sama da mutane 700,000, a cewar babban kamfanin bada wuta. A jiya Alhamis, yayin da ake kashedi akan guguwar da kuma hasashen da hukumar kula da guguwa ta Amurka ta yi cewa har yanzu guguwar na tafiya da iska mai karfi da ke kadawa sama da kilomita 200 a cikin sa'a guda ko kuma fiye da hakan. Su kuma zaunan tsibirin Bermuda sun ce ba su dauki wannan kashedi da wasa ba. Guguwar za ta yi muni fiye da yadda ta kasance a baya, inji Richard Hartley, wani mai shago a babban birnin Hamilton, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Kana matarsa ta sa kwanonin rufi ta kare tagogin shagon. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, bari mu shiga fagen rahotanninmu. wasu masu zafin ilimi a yankin arewacin Najeriya cikiya da malaman jami'a, 'yan siyasa da jagororin addini sun kaddamar da wata sabuwar kungiya da suka yi wa taken Arewa New Agenda, wato sabuwar ajandar Arewa da nufin gabatarwa manyan 'yan takarar shugaban kasa muradin yankin Arewa. Ga dai Nasir Adamu Alhikaya dauke da karin bayani.
Masana sun gabatar da jawabai kan tattalin arzikin yankin Arewa da ya kunshi noma da kiwo, ma'adinai da yawan jama'a da matukar aka yi amfani da su yanda ya dace, yankin zai farfado daga koma baya. Shugaban kungiyar sanata Ahmad Muhammad Mualla Yidi ya ce suna son fadada muradun Arewa ne fiye da yanda kungiyoyin yankin irin kungiyar tuntubar juna ta Arewa da zauren dattawa na Arewa suke yi a halin yanzu. Mualla Yidi ya ce za su rubuta jerin bukatun Arewa su mika ga duk manyan 'yan takara da kuma zuba ido kan yanda za a yi da bukatun bayan lashe zabe.
2015 kafin ya zo haɗaka, ai jan kudu da suka zo za su ba mu 25% ɗin, sun zo da conditions, da conditions, da projects, da programs, abinda suke so kafin su ai haɗakar nan su ba da haɗi kai a da ta samu mulki. To yanzu kuma an maida musu, ban fi an mayarwa ba, amma tuma mu ma za mu zo da conditions ɗin mu ma, mu ce ga mu abinda muke so, priorities ɗin mu.
Gaba yanzu kai ka yi gamsu cewa an mayar wa kudu ne mulkin nan?
An ce a mayar da musu, ba rai zan da aka gama ka zabe a ka da guri za a ce mulki ya koma ba, amma ai da niyya an ce gwamnoni mu suka haɗu suka fara, ko ba haka ba? Gwamnoni suka ce a da gwamnan shi go to the south, ko ba haka ba?
Da yake magana ɗaya daga waɗanda suka shirya taron, Bishop Jonathan Maji ya ce lalle Arewa na da jan aikin dawo da yankin zamanin da ba a nuna bambanci a jamhuriya ta farko da aka kifar a 1966.
Rayuwa ta kai inda ta kai, Arewan da muka gada daga wajen iyayenmu da kakanninmu ba ita ne muke gani yau ba. Zub da jini da rashin imani da rashin mutunci tafi yanda kowa yake tsammani da.
Shi ma shugaban sulhu tsakanin addinai a jihar Kaduna, Barista Tahir Umar Tahir, ya nuna kwarin gwiwar tafiyar za ta yi tasirin da ake bukata ta farfado da yankin Arewa daga rarrabuwar kawuna da rashin tsaro.
Saboda wahalar da Arewa ta shiga a wannan tsakani, musamman al'amarin tsaro, talauci da sauransu, ya sa mutanen Arewa sun shiga taitayinsu. Ana fahimtar cewa ya zama dole a kalli menene Arewa nan take bukata, me za a yi mata kafin kila iya samun goyon bayanta, domin duk inda Arewa ta goyi baya to nan za a yi nasara insha Allah saboda yawan da ake da shi.
Duk gwamnonin da aka gayyata na Arewa ba su halarci taron ba, amma hakan bai rage armashinsa ba, tunda daraktan gidan tarihi na Arewa, wato Arewa House, Shu'aibu Shehu Aliyu, ya halarta da tawagarsa.
Su sallau na samun billa cikin su rahama, mutane ne da suka saukar da kansu kuma suka yi kokari su gina al'umma, su gina yankin Arewa ba tare da su kawunansu ko ɗan'uwansu ko kuma ƴaƴansu suka gina ba. Wannan shi ne idan muka koma wannan yanayin siyasa da shugabancin ɗan tasu, ina tabbatar maka waɗannan abubuwan da ke gani zai kawo.
Daraktan Arewa House, Shu'aibu Shehu Aliyu kenan. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba Makeri da ci gaban labaran duniya.
Daga ranar 26 ga watan Satumba, Hong Kong ta ce za ta kawar da dokarta mai tsarkakiya ta killacewar COVID-19 a otel ga dukkan mutane da suka isa birnin, wanda ta kwashe shekaru 2.5 tana aiwatarwa, wani mataki da mazauna yankin da kasuwanni da ke cikin cibiyar hada-hadar kuɗi suka daɗe suna jiran gani. Duk fasinjoji da za su isa kasar suna da hurumin zuwa gida ko kuma wani wuri na zaɓin ransu, amma duk da haka za su kula da kansu tsawon kwanaki 3 kafin su shiga gari a yankin na China mai muhimmanci. Za a ba su daman zuwa makaranta ko aiki, amma ba za a yarje musu shiga wuraren cin abinci ko mashaya ba a cikin wannan lokacin. Gwajin cutar na sa'o'i 48 da ake bukata daga masu shiga birnin na PCR za a maye gurbinsa da wani sabon gwaji na gaggawa. Yankin da Burtaniya ya taɓa masa mulkin mallaka da ke wajen babbar ƙasar China ta kafa dokar killace matafiyan ƙasa da ƙasa a otel ne bisa wani mataki da yankin ya ɗauka na kakkaɓe COVID-19 a birnin. A ƙarshe, a ranar Lahadi, 'yan ƙasar Italiya za su kada ƙuri'a a zaɓen da aka kira mai muhimmanci a daidai lokacin da Turai ke fama da munanan sakamakon yakin Rasha da Ukraine. A karon farko a Italiya tun bayan yakin duniya na biyu, akwai yuwuwar zaben zai iya iza shugaban masu akidar mazanjiya zuwa ga shugabancin kasar. Tsadar kuɗin wuta da tashin farashin kayayyakin abinci cikin gaggawa da kuma matsalolin mamayar Rasha a Ukraine mai samar da abinci sun yi mummunan tasiri akan iyalai da kasuwanni a Italiya. Duba da waɗannan dalilan ne yasa Giorgia Meloni da jam'iyyarta ta 'yan uwa 'yan Italiya mai akidar mazanjiya kuma mai take ajendar Ubangijin Allah gidan al'ummar Krista ake ganin tana kan gaba a zaben majalisar dokokin Italiyar. Za su iya zama zakaran gwaji ko masu tsaurin ra'ayi mazanjiya na ƙara samun karɓuwa a cikin ƙasashe 27 na tarayyar Turai. A kwanan nan wata jam'iyya mai ra'ayin mazanjiya a Sweden ta samu karɓuwa ta hanyar yin amfani da fargaban mutane game da aikata laifuka.
Gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mummunan ambaliyar ruwa a wasu jihohin Najeriya ta yi barna sosai a baya-bayan nan, abinda ya sa hukumar kula da wuraren da ke da tashoshin samar da hasken lantarki a Najeriya ta IPEDEC ta fara rabon kayan tallafi ciki har da abinci, magunguna, kayan gini da sauransu ga waɗanda ambaliyar ta shafa a jihohi shida da ke ƙarƙashin wannan hukumar. Ga Mustapha Nasir Batsari ɗauke da ƙarin bayani.
A ranar Juma'an nan ne hukumar kula da wuraren da ke da tashoshin samar da hasken lantarki a Najeriya ta IPEDEC ta fara rabon kayan tallafi ga waɗanda ambaliyar ruwa ta yi ma ɓarna a jihohi shida da ke ƙarƙashin ita wannan hukuma. Jihohin dai da suka hada da Kebbi, Niger, Kwara, Kogi, Benue da kuma jihar Plateau, inda a wannan damana ta bana ta yi awon gaba da gonaki da gidaje a wasu wuraren ma har da asarar rayuka. Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri shine babban manajan ita wannan hukuma.
Ganin yadda al'umma suka samu matsaloli bisa ga ruwan nan da aka yi ta samu ko ina, hukuman IPEDEC ta tanadi shiri domin tallafa ma al'ummomin da suka samu waɗannan mahaloli. Za su tallafa da kwanon gini, za su tallafa da siminti, za su tallafa da abinci, za su tallafa da sabulai da magunguna. Ta shirya likitoci domin su tafi waɗannan wuraren da suka samu haɗuran ruwa domin a bada taimako na gaggawa na hanyar sashen lafiya. To su ne abubuwan da za a yi kafin bayan wucewa abu a ga kuma me za a yi na gurgusar da waɗannan mutane din daga inda ruwan nan ke cutata musu.
Dama dai tuni waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa suka shiga ga wani hali na tashin hankali kamar yadda waɗannan ke cewa daga jihar Niger.
Da farko sunana Musa Umar Musa wanda aka sani da Saji. Abin da ke faruwa mun haɗu da jarabawa ne na ambaliyar ruwa da muka wayi gari muka inci kanmu a cikinta ba zato ba tsammani. Allah ya kawo mana wannan jarabawa kuma ba abin da za mu ce sai mu ce mun gode ma Allah ta'ala domin haka shi ne ga ya fi zama alheri gare mu. Muna matuƙar nuna godiya ga Allah, Allah ya kawo mana ɗauki, Allah ya kawo mana canjin rayuwa kuma idan muka samu kanmu cikin rayuwa. Muna sa ran cewa gaskiya an samu san rayuwa amma bai bayyana ba don akwai ƙananan yara da ruwa ya ci musu cikin gida, wasu ma ruwan ya haɗe su. To gaskiya ba mu fidda ran cewa ba a san rayuwa cikin wannan alamari ba.
Ibrahim Abubakar wanda aka fi sani da Ibrahim Bisi. Eh to wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda tsakani da Allah wannan al'amari ya wuce tunanin mai tunani. Wannan al'amari ne ya riga dai da ya faru. Ya ka sai dai mu ce Allah Ubangiji ya mai da mafi alkhairi.
A yanzu dai hukumar ta IPEDEC ta ce ta yi tsarin da zai sa rabon kayan ya kai ga waɗanda lamarin ya shafa. Inji Katikan Yawurin Alhaji Abubakar Sadiq Yalwa.
Kuma hukumar IPEDEC ta sa masarautu ƙananan hukumomi da jami'oyin tallafa ma al'umma na jihohi watan State Emergency Relief Agencies ta sa su cikin kwamitin da za a zauna domin a ba waɗannan al'ummomin da abin ya shafa. Kuma za a yi gaban jama'a ne kuma kowane al'umma za ta zo da shugabanninta da matasanta a ba su domin abin ya kai ga al'umman da abin ya shafa insha Allah.
A halin da ake ciki dai akwai fargaba sosai na ɓarkewar cututtuka a wuraren da ambaliyar ruwan ta fi tsananta a sakamakon gurɓacewar yanayi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma bari mu leka kasar Ghana. Mataimakin shugaban kasar ya kaddamar da taron karawa juna sani na musulmin Ghana da ake kira NMC a takaice karo na biyu a dakin taron babban masallacin kasa dake Kanda a birnin Accra don tattaunawa batutuwan da suka shafi cigaban kasan a fannoni daban-daban. Ga dai wakilinmu Idris Abdullah karin bayani.
On this note, I wish to declare the second annual National Muslim Conference 2022 duly open.
Mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Baume kenan yayin da ya bude taron ƙara juna sani na musulman Ghana da za a yi kwanaki uku ana gudanarwa. Gabanin nan, mataimakin shugaban yayi kira ga haɗin kan ƙungiyoyin musulmai daban-daban da kuma sauran addinai domin tabbatar da haɗin kan Ghana, sannan kuma su haɗa kai da gwamnati domin ci gaban kasar baki daya.
We believe that the National Muslim Conference.
A matsayinmu na gwamnati mun yi imanin cewa taron musulmai na ƙasa idan ya fara aiki zai kasance abokin haɗin gwiwa mai inganci wanda zai ƙara wa gwamnati ƙarfin inganta rayuwar al'ummar Zango da sauran wuraren da suke da ƙarancin ababen more rayuwa a Ghana. Shugaban manyan aƙidun Ghana sun halarci wajen bukin bude taron kuma dukkansu sun bayyana farin cikin su a jawabansu. Zaim harakatar Tijjaniya na Ghana Sheikh Abdul Wadud Sise yace,
"Kabanka kai musulmi ne na Ghana, kai dan Shi'a ne kanana. A'a, in kai Sunna ne kanana. In kai Batijjani ma ne kanana, Ahmadi amana nan. Bi ma'ana mu hadu, maksadinmu mu yi wa kasa aiki."
Limamin Ahmadiyya na Ghana Sheikh Muhammad bin Sali,
"I stand here to congratulate each and every one of us in this room."
Na tsaya nan don in ce duk waɗanda suke nan murna akan ƙarfin halin da muka yi na yin watsi da bambance-bambancenmu, kiyayya da jayayya da ba su da muhimmanci. Muka haɗu a nan ƙarƙashin lema ɗaya mu tattauna a matsayin al'ummar musulmai. Babban limamin Shi'a na ƙasa Sheikh Abubakar Kamaluddin ya yi jawabinsa ne da Turanci, amma bayan taron ya taƙaita mini abin da ya ce kamar haka:
"Game da abin da na faɗi shi ne ra'ayin mutane game da batun 'yan siyasa ba yadda da su ba, tun da ba yadda da su ba suka kawo wanga lamari wanda yake sabon lamari ne. Dole ya kamata su yi aiki da kyau yadda mutane wannan tsoro da suke yi game da batunsu zai kau."
Babban limamin Ahlus Sunna nawal jama'a na Ghana Sheikh Umar Ibrahim Imam,
"Ni ina farin ciki kwarai cewa yan parliament sun fahimci abin da muke, inda daga farko can tun zamanin Kwami ana da wangan ra'ayi da ba haka muke ba, amma babu kuma kowane lokaci akwai lokacin da Allah ke so ya to lokacin sa daidai ta yi. Abin da ke damunmu ba kuɗi ne, babu jiki ba, muna da kuɗi, muna da jama'a, muna da komai. Abin da ke damunmu amana, ko wannan tsoron ɗan wani ko wani
Babban limamin ƙasa Dr. Usman Nuhu Sharubutu shi ne rufe jawabin malamai.
"Kowa ya yi magana, to ba bar mini wani wuri da zan yi magana ba. Maganar da ya kamata duk kowa ya yi. Ke dai abin da zan ce, mu roƙi Allah, Allah ya ƙara mana zama lafiya. Ghana ina muna cikin nima, nima kuma na zama lafiya. Daura da mu ya ke yi kashe-kashe, to mu gode ma wannan nima, mu gode ko da wannan zama namu."
Shugaban 'yan majalisar dokokin Ghana musulmai da suka asasa wannan taron Honorable Muntaka Mubarak ya yi kira ga waɗanda suka zauna tattaunawar na kwanaki uku ga cewa:
"Mu ji tsoron Allah, kaka duba ni MP don Allah ya sa an bani wanga dama, ina so in yi su wanga in pursue political agenda na Allah bai gafarta mini. Kaka duba don kai wani sarki ne, kana son ka doki wannan wokar amfanar da kabilancinka. Kaka duba kai jimami ne, don yau an jawo ka zo ka taimaka, kai kana son ka ce wani wuri. Duk wani fanni da muke da shi da ya sa muka tattara nan, mu yi kokari saboda Allah mu kiyaye hukuncin wanga."
Za a rufe taron a ranar Lahadi 25 ga watan Satumba 2022. Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Idris Abdullah. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda shi ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Sakatar harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jagoranci wani taro na haɗin gwiwa kan yadda za a magance matsalar karancin abinci a duniya. Taron ya wakana ne a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a birnin New York a nan Amurka. Yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Madalla. To manyan jami'ai a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi cewa matsalar fari, hauhawar farashin kayayyaki da tasirin annobar COVID-19 haɗe da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine za su iya haifar da matsalar ƙarancin abinci a ƙasashe da dama. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutum miliyan 800 a duniya na fama da matsalar yunwa, wanda hakan ke nufin an ga ƙarin sama da mutum miliyan 150 kenan tun bayan da annobar COVID-19 ta ɓarke. A gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a birnin New York da ke nan Amurka, ranar Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce shugaba Joe Biden zai sanar da sabon gagarumin tallafi. Blinken ya kara da cewa wata hanya da za a iya magance matsalar yunwa ita ce a tsawaita yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Russia da Ukraine, wacce ta ba da dama aka fitar da hatsi ta tekun Bahar al-Aswad.
And as you heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues,
yace kamar yadda kuka ji daga takwarorina, duk da irin labaran ƙarya da Moscow ke yadawa, wannan hatsi da sauran kayayyaki da aka fitar na isa ƙasashen da aka fi buƙatar su, mafi akasarin su a kudanci. Hakan har ila yau ya taimaka wajen sauƙaƙa farashin kayan abinci a duniya. To shugaban Rasha Vladimir Putin dai ya ce wannan yarjejeniya da Amurka ke so a tsawaita bata wani tasiri. Yana mai ɗora laifin hakan akan ƙasashen yammacin duniya da suka ƙaƙabawa Moscow takunkumi kan taki da abincin da take fitarwa. Yana mai cewa ba mamayar da yawa Ukraine bace ta haifar da hakan kamar yadda suke faɗa. Prime Minister Spaniya Pedro Sanchez ya ce Putin na ƙoƙari ne ya gallazawa duniya da batun abincin. Ya ce lokaci na ƙure mana, idan manoma ba su samu taki ba a lokacin da ya kamata, al'amura za su dagulewa mafi akasarin ƙasashe. Ban na fito ƙarara na faɗa muku, babu zaman lafiya idan akwai yunwa a cikin mutane, babu kuma yadda za mu iya magance matsalar yunwa idan babu zaman lafiya. Ministan hukumar da ke kula da kayayyakin more rayuwa a Ukraine, Alexander Kobrakov, ya faɗa wa muryar Amurka cewa Ukraine za ta dawo da safarar abinci zuwa Somalia, Ethiopia, Kenya da sauran ƙasashen Afirka da ke da bukata. Ya ce abu mafi muhimmanci a gare mu shi ne mu ƙara yawan abincin da muke fitarwa. Sakamakon da aka gani a watan Agusta ya ƙara mana ƙwarin gwiwa. Mun kai ga har mutum miliyan 5, kusan wannan adadi muke kaiwa ga kafin yakin nan ya ɓarke. To sakatare Blinken dai ya ce Amurka na duba yadda za ta ƙara bunƙasa harkokin noma a nahiyar Afirka nan da wani lokaci. Ya ce da yawa daga cikin abokanmu na Afirka sun bayyana cewa duk da buƙata ta tallafi da suke da ita ta gaggawa, abu muhim a gare su shine yadda za a bunƙasa harkar noma ta hanya mai ɗorewa. Na kuma gamsu cewa daga lokacin da na kwashe a wasu ƙasashen Afirka, na fahimci cewa akwai ƙofa ta bunƙasa fannin noma, abin kawai yana buƙatar tallafi ne. Shi dai sakatare Blinken ya kai ziyara ƙasashen Afirka ta kudu, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Rwanda a watan da ya gabata. To kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan sanarwa.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo.
To a gaishe da Mahmud Lalo, yanzu kuma ga kadan da cikin ra'ayin da ku masu sauraron kin aika mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace salon VOA Hausa. Hakika tafiya da kimanin mutum 100 da shugaba Muhammadu Buhari yayi zuwa taron Majalisar Dinkin Duniya abin takaici ne. Ganin irin zunzurutun kuɗin da za a kashe wajen tafiyar su. Ya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tausayin al'umma. Amin summa amin. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. Tace tuwon labarin wuta yake ji, tsire shi ya ga zahiri. Mu al'ummar jihar Niger, mu muka ga irin ɓarnar da ambaliyar ruwa ta yi mana. Domin ruwa ya tafi da kabarbura sama da 500, sannan ya tafi da wasu mutum 5 waɗanda ke ƙoƙarin gujewa harin 'yan bindiga a Abuja. Don haka sai dai kawai mu ce Allah ya sawwaƙe. Saƙo daga Jamila da Fatima can Ado Salati Goma ga Annabar Jau. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce daga Kabiru Abubakar Bulanyaki da Baffa Haruna Bajoga. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da cewa gudunmuwa dai ba ta kaɗan. Don haka su agazawa al'ummar da ambaliyar ruwa ta shafa domin rage musu raɗaɗin asarar da suka yi don suna buƙatar agaji. Shi kuma Ali Abdullahi Doron Baga cewa ya yi. Bace kuɗaɗe daga asusun ajiyar bankin mutane ya zama ruwan dare a Najeriya. Muna kira ga ma'aikatar sadarwa da jami'an tsaro akan su haɗa kai wajen bankaɗo masu aikata damfarar intanet. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Muhammad Salihu Ƙauren Namoda a jihar Zamfara. Yace haƙiƙa nayi maraba da hukuncin kotun ma'aikata ta Najeriya. Wace ta umarci ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU da ta janye yajin aiki, malaman su koma bakin aikin su. Yanzu ya rage ga kungiyar ko dai ta koma bakin aiki ko kuma ta dauka kara. Ni kam ina goyen bayan gwamnatin tarayya kasancewar su kungiyar ASU iya biya musu bukatun su sai dai Allah.
Allah da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
An fara zaben da kasar Russia ta shirya akan neman mamaye wasu yankunan kasar Ukraine a wani zaben raba gardama da ake neman jin ra'ayin masu kada ƙuri'a ko yankunan su koma a cikin Russia. An fara gudanar da zaben ne a yankunan Luhansk da Kherson da wani bangaren Zaporizhia da ke hannun Russia da kuma Donetsk. Galibi ana kallo wannan zaben ne a matsayin wata hanyar da Russia ke so ta yi amfani da ita a matsayin hujjar kwace yankunan, wani yunkurin da kasashen yamma suka yi tare da shi. Babbar kungiyar tsaro da haɗin kan kasashen nahiyar Turai ta ce wannan zaben raba gardamar ya saba wa doka. Cibiyar sa ido akan guguwar Fiona mai tazarar kilomita 250 daga arewa maso yammacin Birtaniya ta rage karfin guguwar zuwa mataki na uku na ma'aunin Saffir Simpson a sabuwar nasiharta, a cewar cibiyar kula da guguwa ta Amurka. A cikin dare wurare da dama sun ce sun samu gatsewar wutar lantarki wanda ya shafi sama da mutane 7,000, a cewar babban kamfanin bada wuta.
Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Ladas Gresham wanda ta hada shirin ta kuma bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu, ni Hadiza Kyari, ke muku fatan alheri. Ma assalamu.